saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma zamu yi magana ne akan cutar shan inna.
Ai wannan nasara, babban nasara ce ga wannan kasa ta mu ta Najeriya, saboda an dade ana cewa Najeriya fa kun koma gidan baya inji Bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio.
Yace Zahra, kin san Najeriya ta kusa cika shekara uku kenan inda ta shiga cikin kasashen da suka kawar da cutar ta shan inna tunda aka fara yaki da cutar. Dalilin haka yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hado mana rahoto akai.
Haka ne, sannan kuma masu sauraro za mu ziyarci filin mu na Kwallama, sannan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin namu na yau da gobe.
Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a satin da ya gabata, inda muka ce shin waɗanne matakai kuke ɗauka dangane kun kare kanku daga kamuwa da cutar ta shan inna. Ga kuma yadda kuka amsa mana. Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abubakar Kawu Girgir, inda ya ce rigakafi ne matakin farko, domin dai rigakafi ya fi magani. Sannan mataki na gaba shi ne, da zarar mun ji wani dugu-dugu ko sabon abu a jikinmu, nan take muke ziyartar asibiti domin samun shawarwari daga likitoci.
Sai amsar Usman Yusuf Gombe da Aliyu Angode mai sai da katin waya Dutsen ma, inda suka ce yau da gobe abu na farko dai muna bawa jami'an kiwon lafiya haɗin kai domin fito da 'ya'yanmu don rigakafi, da kuma addu'o'i domin addu'a ita ce maganin masifa.
Sai kuma Haris Alkalmi Goran Maje, inda ya ce yau da gobe ikon God, to dama dai masu iya Hausa kan ce rigakafi ya fi magani, don haka ya kamata al'umma su ci gaba da bawa gwamnati goyon baya ta kowane fanni don yaki da wannan muguwar cuta.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Adamu Abubakar Bajuga da Ma'azu Isa Pindiga, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah, gaskiya muna jiran ta likita, sannan ga rigakafi, sannan muna kare muhallinmu, sannan muna jira mu ji daga gare ku kan hanyar magance ta.
Amsa na gaba kuma daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce babu wani abin yi da ya wuce kai yara a yi musu rigakafi, domin dai ita cuta ce da ake kamuwa da ita sakamakon rashin yin rigakafi, ba wai ɗauka ake yi ba kamar sauran cututtuka.
Sai amsar Mansur Baba Wuro na Fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki da Tahir M Tahir Jambulo, inda suka ce salam yau da gobe, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk nau'in cututtuka da ke janyo na kansu ga lafiya da ma rayuwar ɗan adam.
To sai kuma amsar Isa Kwafsi, inda ya ce muna fatan ji daga bakin ƙwararrun likitoci don mu samu hanyar kaucewa wannan mummunar cuta.
Sai Ibrahim Umar Wuba Adamawa, inda ya ce yau da gobe yin rigakafi shine mataki na kare kai daga cutar polio, da fatan za a tashi lafiya.
To sai kuma amsa na gaba daga Khadija Tahir M Tahir Jambulo, inda ta ce hakika yau da gobe zan kasance a tare da ku don jin komai daga bakin likita da za ku gayyato.
Sai Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya, inda ya ce yau da gobe ikon Allah, to mu dai muna jira don jin matakin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta shan inna, ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar
tare da bako Umara Kandilwa Bukar inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe gaskiya babu wani mataki da muka dauka sai dai mu ce Allah ya kare mu to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu jama'a yanzu kuma bari mu garzaya ga wakilin sashen Hausa Madina Dauda dan jin rahoton da ta hada mana akan kusan cikar Najeriya shekaru uku kenan wajen kawar da cutar shan inna
Ofishin hukumar kula da lafiyar al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce idan daga yanzu har watanni shida nan gaba ba a samu labarin bullar cutar polio a Najeriya ba to Najeriya za ta shiga ayarin kasashe da suka samu nasarar kawar da cutar hukumar ta ce ta yi bincike tun daga watan Agusta na shekara 2016 ne aka ji labarin cutar a wani kauye a jihar Borno Dr. Faisal Shuaibu shine shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko a Najeriya a lokacin da yake bayani akan wannan batu ya ce
An occasion such as this gives cause to look back to the years in which the polio virus reigned virtually unfettered, consigning our children to crutches and wheelchairs if they survive an infection at all.
Dr. Faisal Shuaibu ya ce a lokaci irin wannan dole ne mu nuna farin cikin mu domin wannan bayani da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi yana nufin cewa idan muka yi sa'a to ba za mu sake ganin ƴaƴan mu akan kekunan guragu ba ko ma su kai ga rasa rayukansu a bisa dalilin cutar polio wannan yana nufin cewa ba mu yakin kawar da cutar a banza ba domin an samu gagarumin tallafi daga kauyen Najeriya ita kanta gwamnati ta ba da gudumawar kuɗi miliyan 9,800 domin yakar cutar ita ma Dr. Ramatu Hassan dake aiki a asibitin Hassan Diagnostic Clinic na nan Abuja ta yi bayani akan wannan labarin rashin bullar polio inda take cewa
ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan kasa ta mu ta Najeriya saboda an dade ana cewa Najeriya fa kun koma gidan baya inji Bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio ya kasance daga mu sai kasan Pakistan mu ne muka fi yawan mutane da wannan cuta take addaba wanda kuma ya kusan zama kamar a ce abin kunya saboda ana mana gori to an dage an kai yau an ce shekara guda uku daya biyu uku babu polio a Najeriya ai wannan abin murna ne kuma wani abu ne wanda ya kamata ma a yi biki a kan shi
yau wanda ma zan ce miki mai kiki menene wannan nasara take nufi ga wannan kasa ta mu
wannan nasara ta nuna cewa muna iya jajircewa mu yi abin da ya kamata saboda ba komai ne ba Najeriya ta kan koma gidan baya kuma ya nuna cewa mu kasa ce wadda muna iya sa kanmu kuma mu sa abu a gaba kuma mu nace mu tabbatar da an yi shi kuma yadda ya kamata kuma gaskiya an yi rawar gani
ta yaya kike ganin wannan nasara za ta dore domin ai in kin tuna a baya an kai wannan matsayi sai kuma cutar ta dawo
eh kware yadda zai dore kin ga dai na daya damben nan da aka yi dingiyi har aka kai ga yau a gane cewa damben nan fa bai kare ba dole sai mun ci gaba da wayar da mutane kai iyaye mata da mazajensu da kuma shugabanni masu fada a ji saboda me a gane cewa ba fa an ingije wannan cutar ta tafi shikenan ba tana fa iya dawowa saboda haka wannan wayar da kai na mutane dole sai an ci gaba na biyu kuma shine nacewa wajen rigakafi da dama ta hanyar wannan rigakafin ne aka kai da yau don aka ci gaba da nacewa da ikon Allah za mu iya kauda ta har abada kamar yadda sauran kasashe suka iya yi
tun da kike maganin wayar da kai sai na tuna wace rawa kike ganin sarakuna za su iya takawa wajen wayar da kan jama'a domin su karbi allurar rigakafin nan da ake yi
ai sarakuna su ne ma kashin bayan wannan ba fituka da ake ciki saboda kin ga su suke da hanyoyi misali kamar mai anguwa da gattai da sauransu duk suna karkashin sarakuna duk abinda shi mai gari ya fada dole za su je su yi su kuma magidata duk abinda mai anguwa ya zo ya ce dama shi ake yi to kin ga Allah ya taimaka dama muna da wannan hanya daki-daki na mulki a shimfiɗe saboda haka kin gani su sarakuna shi yasa nace su ne kashin bayan ma abin na wannan fafituka da ake na tabbatar da wannan cuta ta tafi har abada. Kuma da ikon Allah, tunda har an kai ga yau, kun kuma aka sa su a gaba, za a ci gaba da harkan.
Da kin yi maganar jajircewa, to kina ganin yanzu jama'a ya kamata su yi murna ne cewa cutar ta tafi kenan?
Eh, to dole a yi murna cewa cuta ta tafi, duk da kuma ana tsoron kafa ta dawo. Kamar mugun bako ne, in ka sallame shi kana gudun ka kun bai sake bata hanya ya ce ya kuma zo salamu alaikum, ko ba gaskiya ba. Murna ko sosai, sai dai kuma dole sai mun kula da hanyoyi da dama ake ta gaya mamu game da yaya za a yi wannan cutar a kauda ta aka kai da yau. Kin ga dai na farko ita wannan cuta ta polio, ai ta baki ake samunta,
wato ta baki abinda mutum zai ci kenan ko ta sa hannu?
Abinda mutum ya tuntun ruwa wanda ya gurbata da wannan kwayan halitta na rashin lafiya. To kin ga yawanci kuma mai ciwon in yi bayan gidan ya gurbata da wani abin da za a ci, kuma aka kai ga cin shi nan da nan a lokacin da kwayar halittar bata ga mutuwa ba, aka hadiya, kin ga sai wanda ya hadiya sai ya samu, tunda ba ga fata ake kwasa in ka shafi mutum ba, ba ga atishawa ake daukan ta ba, a ga ci ne kuma ga wanda kike da ita in yi bayan gida abin da ya hidda na dauda, in ba a kauda shi da kyau ba ya gurbata wani abin da za a iya ci. Kin ga na farko shine dole a kula da, in aka yi bayan gida a kula da wankin hannu, saboda wajen kama ruwa ana tsarki, in ba a wanke hannu bayan an gama wannan da ke uwa da yake wanke ma yaro, da shi yaro wanda yake wankewa, da shi ita ma matar gida, da shi ma mai gida, kowa sai an kula da wankin hannu in aka fito daga bahaya. Banda wannan na tsarki, a'a, in aka hito kuma sai a wanke. To na san dai za a ce kuma ai ruwa shi ma wani abu ne da ban samun shi isasshe, amma duk da haka dai kowane irin ruwa mutum yake da shi amfani dai ya wanke hannun nan. Na daya, bayan gidan da aka yi kuma a kauda bayan gidan nan ta yadda ya kamata, ka a yi shi a wurin da zai iya malala har ya kai ga wani wurin da bai kamata ba. Ya kamata kenan muna haka bahaya, in kamar inda muhallin mu yana tana iya haka nan, wanda kuma suke kamar cikin garuruwa manya, kin ga dama akwai toilet da ake kira toilet, wanda kuma suke kauyuka da garuruwa kanana a kula da ana haka rami, saboda a je ana yi a wurin maimakon a yi shi a daji ko a yi shi a ko'ina. Abinda ya sa kuwa kin ga aka yi sami haka nan, za a yi shi ne a bude, sai aka kama ai an je daji an yi an bar shi can, amma yana iya biyowa ya dawo ta hanyoyi da yawa, wani ya taka ya shigo da shi, a yi ruwa ya malalo ya sa, banda ma ciwon polio kin ga har da cholera da kowace damina sai an same ta. Sannan kuma wata dabba ta ɗibo ta taho da ita cikin gida, duk dai wannan dai kin ga ga hanyoyi kala-kala, saboda haka sai mun kula ne da tsafta da kuma gyara muhalli, wanda gaskiya yana hannunmu mu iyaye mata, ko ba gaskiya ba.
Shi ma shugaban masu larurar shan inna na ƙasa Musa Bahu Lawal Didi ya yi tsokaci akan wannan batu.
Abun farin ciki ne kwarai da gaske, kuma dama abun da muke ta kokari akai kenan. Shekaru da yawa kungiyarmu ta shiga cikin campaign na wayar da kan jama'a akan su karɓi cuta mai allurar rigakafin shan polio. Wannan shiganmu ya kawo babban nasara, kuma dama abun da muke so Allah ya mana jagora a cire sunanmu daga cikin listin waɗanda suke da wannan cuta ta shan inna. Wannan abun farin ciki ne, mune wa Allah godiya, mune wa shugabanni tun daga shugaban ƙasa da ya ba da gudunmawa wajen wayar da kan jama'a don ɗigawa ɗansa ko jikarsa allurar, zuwa irin su Aliko Dangote da suka ɗiga ƴaƴansu, irin su Sarki Kano da ya ɗigawa kansa da kansa, irin su Ganduje da suka ɗiga ƴaƴansu, muna musu godiya domin sun taimaka kwarai da gaske wajen nuna wa 'yan Najeriya cewa cutar nan magani nan ba zai cutar da ɗan Najeriya ba, sai dai magani.
Kai ne jakadar waɗanda suke fama da laruran wannan cuta na shan inna, wai ya aka yi ne ka samu wannan mukami?
Na ɗaya dai mun daɗe muna da ƙungiya da muke tafiyar da ita. Amma daga baya da wannan matsala ko larura ta bullo, mutane an yi ta kokarin ya za a yi yadda ma da allurar rigakafin an kiyarda. Har ta kai mu akwai lokacin da aka zo a gayyace mu da aka wani taro Dr. Ali Fati ya gayyace mu muka zo wajen, daga baya suka ga irin gudunmuwar da muke bayarwa a matakin a matsayin mu na kungiya, suka kuma ba mu haɗin kai cewa yana da kyau mu tabbatar da cewa mun sa hannu don wayarwa da mutane kai a matsayin mu na gani ya kurji, wanda duk ya ganmu ya san cutar nan gaskiya ce kuma tana nan, kuma mu dinnan ɗan arewa ne kuma musulmi ne, wanda wasu suna ganin cewa ai duk wanda ya samu lura da laruran nan watakila aljani ne, wanda ba magana aljani ake ba, magana ce ta Allah ya kawo ilimi yanda ya wayar da mu aka gane agana, aka yi maganin ta yanda ya wayar da mu aka gane kurkuru, aka yi maganin sa ya kawo ilimin a gane cewa lalle cutar nan ba shankin na bace cuta ce wanda za a iya maganin ta. To shigan mu muka gane cewa akwai bukatar mu hada kai mu yi kungiya, muka zo muka yi kungiya wanda muke kira Association of Polio Survivors of Nigeria. Mun yi register da hukumar registering company CAC, kuma muna da members a kusan kowane jiha a Nigeria, kuma mun shiga manyan kwamitoci da yawa an samu tun daga kwamitin da aka yi wanda su Aliko Dangote suke ciki a lokacin Dr. Fati har lokacin Dr. Ado, amma mutane da yawa sun ba mu haɗin kai kuma an samu a campaign din nan mun yi kuma iya kokarin mu. Yau gashi har muna murna an shekara uku ba cutar polio, wannan abun farin ciki ne a gare mu tun da shigan mu ta tabbata wa da 'yan Najeriya cewa a ba gwamnati haɗin kai shine alheri kuma shine mafita. Da kafin mu shiga cikin campaign ɗin nan mutane ba su yarda, an sha a jeji a jefe su ko a fita a guje ko ma a doki wasu, muna iya tuna wasu har kashe su aka yi akan ba da allurar polio nan. Amma da muka shiga cikin lamarin nan Allah ya taimaka, sarakuna suka shiga, daktoci suka shiga, 'yan jarida kuka shiga, yau gashi ana neman a zama tarihi. Allah ya Ubangiji ya karasa mu samu lafiyayyen ƙasa da yara masu lafiya, wannan gaskiya abun farin ciki ne a gare mu.
To wannan bincike yanzu ko kuma bayanai da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar cewa Najeriya ta shekara uku din nan yanzu, shin me zai zama a gare ku yanzu? Zai zama izina ne na cewa ku ci gaba da aiki ko kuma a'a za ku koma ne ku yi likimo yanzu?
Ai ba maganar ai an kara mana ƙarfin gwiwa ne. Ai amma ce maka abinda kake nasara nan, abinda ake haska maka ka dage. Tunda har an ce sai bada za a yi tabbatar da bamu da wannan cuta. To ai yanzu mu bamu ga ta zama ba. Wannan yanzu ne zamu dage, kuma ina tabbatar wa da 'yan Najeriya a yi hakuri a karbi wannan allura, ita kadai ce mafita ga maganin wannan cuta. A daina daura aljani laifi, ba ni da aljani, masu shan inna ba su da aljani, ba wani abu ne ya shafe mu ba, kawai larura ce ta a cuta ta kwayar wannan cuta, kuma Allah ya sa a zo ƙarshen ta. Ai abubuwa da yawa sun faru, a kokarin mu na mu tabbatar da an daina wannan abu. Ai duk inda ya gagara a da Primary Health da UNICEF su suke sa mu je wajen, ba inda mu je ba, har mu riga har gurin da mun koyi sai karfe 12 dare muka je mun je gurara, an san ko me aka yi dalilin wannan abu, har da bai aka gaice ni aka bani award, aka kuma ba kungiyar mu abubuwa da ya kamata. Amma gaskiya Hajji Madina Dauda, a yanzu duk da muna kokarin ba da gudunmuwa tsakani da Allah, muna yi ne yanzu don Allah dan kishin Najeriya, ba dan taimako daga matakin hukuma na farko ba, ba sa yi da mu.
Wani karfin gwiwa gwamnati ke baku a kungiyance?
A da abinda gwamnati take mana shine duk jihar da muke da members ana yi bamu tekuna na guragu daga 100 zuwa 50 muna raba duk jiha don mu ba yaranmu su samu kafar da za su je campaign, saboda kowane local government akwai inda ake tura mutanen mu tun da ban Allah ne ya zo ba yayi. Akwai ana samu national officers shugabanni na kasa, ana samu mu je muna duba ayyukan yaranmu a jihohi, yanzu ba a yi. Ana UNICEF tana biyan mutanen mu kudi a dan transport da ake basu, ana yi amma sai a wata wata biyar ba, amma ba kowa ko kowa ba. So mun zama kawai muna aikin ne don kishin Najeriya, don kauna 'yan Najeriya zama su samu lafiya, amma ba don gudunmuwa da su hukuma ta karkashin Dr. Faisal suke ba. Wannan abubuwan da suke mana ba mu ji daɗi ba, kuma za mu ci gaba don kishin Najeriya ba don su ba. Amma dai yana da kyau mu gaya Najeriya a san cewa wanda suka yi mana mun yaba, wanda kuma basu kyautata mana ba dole mu fada kowa ya san cewa ba sa kyautata mana.
Me shawara ka ta karshe?
Shawara ta ta karshe ina roƙon yan Najeriya don Allah da Annabi a ci gaba da karbar wannan rigakafi. Wannan rigakafi ita kadai ce mafita ta wajen samun lafiya akan wannan cuta. Saboda haka ina roƙon yan Najeriya su ba da ayyan su ayi wannan mafita. Magana shin inna gaskiya ne, gashi mu mun zama guragu, zamu mutu a guragu, kuma ba ma san ƴaƴan mu da ƴaƴan wasu su zama sun zama guragu. Muna roƙon su a kiyaye. Ai Allah da ya kawo magani, kowa ya sani Allah ya kawo magani don waraka ne, don kada ma a samu rigakafi. Addinin musulunci gaskiya ne. Mun je Senegal da malaman Najeriya kaf na kowane bangare sun yadda cewa rigakafi gaskiya ne. Mun yi kasid wanda aka yi da su Sheikh Dashirin Bauchi da duk wani babban malamin Najeriya ya tabbatar da cewa wannan abin a addini an yadda da rigakafi. Manzon Allah ya bamu addu'o'i don rigakafin kada wani abu ya same mu. Saboda haka wannan rigakafi ne kuma muna goyon bayan jama'a su bada haɗin kai. Allah kuma ya raba mu da wannan cuta. Allah kuma ya ƙara bawa Najeriya nasara wajen fita daga wannan abu da sauran ƙasashen duniya da suka rage. Mu kuma masu wannan larura muna roƙon gwamnati in an kori wannan cuta daga Najeriya to mu fara yiwon mu yana da buƙatar taimako. Muna da buƙatar a kula da mu wajen ilimi, wajen tattalin arziki, wajen lafiya da makamantansu. Ya kamata a sauƙaƙa mana domin mu da abin ya same mu ya kasance mun samu sauƙin rayuwa. Tunda World Bank mai bankin duniya ya faɗa cewa masu nakasa su ne suka fi kowa talauci a duniya. Saboda haka muna da buƙatar taimako. Gwamnati ta taimake mu, ta taimake ƴan uwanmu wanda wasu suna can a ƙauyuka ko takalmi ba sa sawa, balle su samu damar yin makaranta ko kula da lafiyarsu.
Abin jira a gani shine irin ƙoƙari da hukumomin kiwon lafiya za su dage da yi domin nasarar ta dore. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kun ji kiran muryar Amurka ga iyaye a je a rigakafi. Yanzu kuma bari mu tana baya inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Muhammad ta taba gayyato mana bakuwa a filin kwalamarmu.
Masu sauraron mu barkamu da zuwa zauren mu na girke-girke inda muke koyar da kwalam da makwalashi. A wannan makon ma mun samu bakuwa ne wanda za ta sa miyar ya tsinke. Malama, ya sunanki kuma me zaki gabata mana da shi yau?
To sunana Nafisa, kuma ina dauke da abubuwa kamar kala biyu da zan koya ma mutane.
To
na farko akwai kosan kifi.
Ikon Allah.
Sannan kuma zan yi salad mai nama.
Wato salad din jama'a tanan Kano.
Kwarai shi zan yi mai hada da nama.
Haka.
Yau abin da zan koyar kenan. To da farko bari a fara da yadda za a yi kosan kifi.
Haka.
To idan kika samu kifinki mai kyau.
Wani irin kifi kenan?
Ɗanyen kifi.
Na Hausa ko kuwa sai na kamar na.
A na Hausa zai fi kyau. Zai maku daɗi. Shi ake so ko kamar shawa haka ko mokre ɗinki ko saidin. Dijin wanda kika samu a ciki su ukun nan.
To wanda ake cewa ice fish fa idan shi mutum yake da shi zai iya amfani da shi?
To amma dai wa'annan wanda na lissafo sun fi gaskiya sun ma fi daɗi ne, sun fi saboda zaƙin da suke da shi.
Haka.
To idan kika samu wannan kifin naki ki wanke shi ki gyare shi ya kyau, sannan sai ki samu tukunya ki sa, sai ki nemi ɗan albasarki, ki nemi maginki da gishiri. Sannan ki dan hada da dan tafarnuwa da citta.
Sai kayan ƙanshi.
Yawwa, saboda kin san kifi da ƙarni.
Haka.
Yawwa. Sai ki daddaka sai ki zuba a cikin wannan kifin naki sai ki tafasa shi. Kifi bai fi a bashi minti biyar ya nuna sai ki sauke sai ki tsane shi ki samu kwandon ki juye shi a ciki ki tsane to idan kika tsane shi a gefe guda ga dan tarugunki tattasai da albasa kin wanke kin gyare tattasan ki ki cire wannan ƴaƴan cikin shi sai ki jajjaga shi da tarugu da albasan ki jajjaga ya jajjagu
ko jajjage ba nika ba
a jajjage zaki idan kika jajjaga shi ya jajjagu sai ki aje gefe guda ga man gyadan ki sannan kuma ga wani magi ga kuma flower kina da shi a gefe to idan kika zo kifin naki sai ki zo na ki gyare shi ki cire kaya yawa ki cire kayan da ke cikin shi ki gyare shi shi kifi kin san bai da wani karfi bare a ce sai an daka shi a turmi amma wasu zaki ga suna daka za su iya daka a turmi amma in kika samu mazubin ki kika zuba zaki iya dan smash din shi kamar ki dan daddaga shi ko da dudai ma zaki iya dan mummurza shi a hannu ki ga ya dan hade to sannan sai ki dauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba a ciki ne kika zuba jajjagen kayan miyan amma kina da wani dan spices da zai sa dai ya dadi
kayan kamshi
yawa zaki iya sakawa a ciki
kamar su kori haka ne na zamani haka za ka sassa
zaki sa za ma ta iya saka kurkum din da danye
turmeric
eh za ta iya saka danyen shi ma kin ga ai shi ma sai ki ga yayi kala
kala haka
yawa eh za ta iya saka kuma sannan yana sa kanshi shi ma haka to idan ta dada kashi sai ta zuba shi ma a ciki sai ta dauko maginta ta dan kara saboda wannan kayan miya da ta dauko ta zuba a ciki sannan kuma flour za ta yi buba da wani yawa dan daidai a hikimar sa flour shine saboda idan aka zo dunkula wannan kifin yanda za a sa shi a mai kamar za a soya shi yanda zai dan hade jiki hikimar sa flour
ke dan ya bada shi dan kosai din
yawa to haka za a yi to idan kika gama wannan hadin gaba daya kika dauko flour kika dan zuba dan kadan dai ba da yawa ba to sannan sai ki dan zauna ki dan dudunkula wannan ki dinga iban kifin kina dunkula haka da hannu kina dunkula
shi daidai girman da kake so kenan
ko daidai yanda kike
haka
to ga man ki can akan wuta ki soye manki da albasa kin san hikimar soye mai da albasa saboda wani man zaki ji shi yana da wari wani man zaki ji shi yana da wari to uwar gida ki soye albasan ki idan kika ga yayi danyi brown din nan sai ki kwashi albasan ba a so a kiga albasa an soye mai mai bakin irin din nan a'a
an kashi sanadarin
yau an kashi ba kuma ba zaki ci kanshi ba to sai ki dauko wannan kifin naki da kika dudunkula haka sai ki dinga sakawa a cikin mai kina dan soyawa kina sa a mai kina soya haka har ki gama ki kira ga kin gama wannan kosan kifin naki sai ci kawai
malama na manta ba ba ku kai a ciki na ji kuke wannan gwai ba
ai ba ba mun za mu sa gwai ba saboda flower nan da aka saka ya wadatar
okay
ba za a sa gwai a ciki ba
babu gwai so dadi dai kan dadi
kwarai kuwa
cikin dadi biyu kenan
kwarai kuwa
ga flower ta ji kayan miya ga kifi shi ma shi kayan miya to wannan abincin zaka iya kamar abincin kwalam da makwala shine ko a abinci ne mai zaman kanshi
na kwalam da makwala shine gaskiya
na gani
amma kuma zaki iya cin shi fa haka tun da kin san mai ne da kuma dai kayan kwalam
mai ko
ne zai iya rike miki ciki kina yi kina ta shan ruwa haka da sauran su zai iya rike ciki
to yanzu kamar misali surukin ka yazo haka sai ka haɗe ba ka
a za ka iya bashi
ana hada da wani abin sha ne ko kawai haka nan zaka iya cin shi da abinci
eh zaki iya hada da abin sha zaki amma abin sha da zai zama na ba da madara ba
haka
eh abin sha zaki hada ko ma ruwan shayi haka zaki iya ki dan dafa Lipton din ki dan sa mai sinadarai wanda zai sa shayi mai kanshi haka zaki iya hada kina ki sha da shi
to wannan abincin na ran juma'a ne gurin litinin
na ya kamata a ce ya zo a ranar juma'a saboda ana son daga nan weekend ne
kinga
eh za
ka ce kai wacce ka huta kawai
za a ji dadi sosai
wato na huce gajiyan aiki
kenan kwarai kuwa na huce gajiyan aiki
kenan a wannan kwalam ne da makwala
shi sai kuwa
malama mun gode
to ni ma ina godiya
wayo Allah tuwo
masu saurare abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni das da engineer mu na yau Mr. Dan Costa tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.